Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41, da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan muna nan ko da yaushe a shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba ke muku barka da shan ruwa a cikin shirinmu na karfe 9:30, inda za ku ji cewa hukumomin jamhuriyar Nijar sun musanta rahotannin da ke cewa dakarun Chadi sun je kasar domin taimaka musu bayan harin da Boko Haram ta kai kasar. Sannan za ku ji ƙarin haske kan halin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke ciki, wanda kuma a kan shi za mu ba ku dama ku tufa albarkacin bakinku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum ga labaran duniya. Shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana goyon bayansa a hukumance ga Hillary Clinton kwanaki biyu kawai bayan da tsohuwar sakatariyar harkokin wajen tasa ta zama yar takarar shugaban ƙasa mai jiran ayyanawa a jam'iyyar Democrat. Ina so in taya Hillary Clinton murnar kafa tarihi na zama yar takarar shugaban Amurka mai jiran ayyanawa a jam'iyyar Democrat, a cewar Obama a yau dinnan Alhamis a wani faifan bidiyon da aka saka a dandalin yanar intanet na yakin neman zaben Clinton din. Duba, na san irin wahalar da ke tattare da wannan aikin, shi ya sa ma na san cewa Hillary za ta dace da shi, in ji shi. Obama ya fito gaba gadi yayin da yake jinjina ma Hillary Clinton lokacin da yake shelar nuna goyon bayansa gare ta, wanda ya auku da yamma bayan da ya gana da mai kalubalantar Clinton, Senator mai wakiltar Vermont Bernie Sanders. Ban yi tsammanin an taɓa samun wanda ya cancanci wannan matsayin ba kamar Clinton. Tana da ƙwarin gwiwa da natsuwa da kuma zuciyar ganin aiki ya gudana, a cewar Obama. Wannan goyon bayan ya ƙarfafa 'yan yaƙin neman zaɓen Clinton, wadda ta maida hankali kan ɗan takarar jam'iyyar Republican mai jiran ayyanawa Donald Trump. Goyon bayan da shugaba Obama ya nuna ma Clinton zai kawo ƙarshen fargaba kan buƙatar haɗin kan jam'iyyar bayan zafaffiyar fafatawa tsakanin Clinton da Sanders.
Ƙasar Isra'ila ta soke takardar izinin tafiye-tafiyen Falasɗina 83,000 a yayin watan azumin Ramadana, bayan da wasu Falasɗina biyu 'yan bindiga suka buɗe wuta kan masu sayayya da masu cin abinci a wata kasuwar da ke daura da ma'aikatar tsaron Isra'ila da ke Tel Aviv da daren jiya Laraba, wanda ya yi sanadin mutuwar mutane huɗu da kuma raunata wasu biyar. Duk wani izinin da aka bayar don Ramadana, musamman izinin tafiyar iyalai daga Judiya da Samariya zuwa cikin Isra'ila, an soke, a cewar Kogat, sashen da ke kula da harkokin farar hula a yamma da kogin Jordan, wato a wata takardar bayani a yau ɗin nan Alhamis. Wannan umarnin ya kuma shafi ɗaruran Falasɗinawa a Gaza da kuma 'yan uwan ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi da kai harin, waɗanda aka haramtawa dukkaninsu kai ziyara ga 'yan uwansu da kuma halartar addu'o'in lokacin watan Ramadana a birnin Kudus, da kuma tafiya ƙasar waje ta filin jirgin saman ƙasa da ƙasa da ke Tel Aviv.
To, karfa a sha'afa, ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Dakarun tabbatar da zaman lafiya na ƙungiyar tarayyar Afirka da ke Somalia sun ce sun kashe sama da 100 na mayakan Al-Shabaab waɗanda suka kai hari a wani sansanin soja a yau ɗinnan Alhamis. Jami'ai da kuma mazauna wurin sun ce 'yan bindigar sun tayar da bom cikin wata mota, sannan suka yi yunkurin afkawa cikin sansanin sojan Habasha a ƙauyen Halgan mai tazarar kilomita 260 arewa da birnin Mogadishu. Kanar Joseph Kibet, mai magana da yawun sojojin AU na AMISOM, ya gaya ma sashen Somaliyanci na muryar Amurka cewa sojojin Habasha da Somaliya sun fatattaki waɗanda suka kai harin na Asuba. Rahoton farko na nuna cewa an kashe mayaƙa sama da 110 a wannan harin, a cewar sa. Ma'aikatar harkokin wajen Somaliya ta ce mayakan da aka kashe sun kai akalla 120. Shugaban ƙauyen Guhad Abdi Warsami ya gaya ma muryar Amurka cewa Al-Shabaab sun kai hare-hare biyu. Ɗaya ya auna wani rukunin gidajen da sojojin Habasha ke ciki, ɗaya kuma ya auna sansanin sojan Somaliya. ya ce babu harin da ya nasara kuma gawarwakin maharan na canya shi a ƙauyen.
Yau Alhamis, hukumar lafiya ta duniya WHO ta yi shelar wanke ƙasar Liberia daga cutar Ebola bayan da ƙasar ta yi nasarar shafa kwanaki 42 ba tare da jin ɗurewar wannan muguwar cuta mai kisa ba. WHO ta yaba ma gwamnati da mutanen Liberia saboda ƙwararran matakan da suka ɗauka kan ɓullar cutar ta Ebola a baya-bayan nan. A cewar wakilin WHO a Liberia Dr. Alice Gasasira, wanda ya ƙara da cewa WHO za ta ci gaba da taimaka ma Liberia ƙoƙarinta na kawarwa da ganowa da kuma ɗaukar matakai wato kan duk wani yanayi da bata gane ba. Wannan ne karo na hudu tun bayan ɓullar wannan annoba da aka aina Liberia matsayin wacce ta kawar da cutar. Na baya-bayan nan wata mata ce wadda ta kamu da cutar a ƙasar Gini kafin ta taho Liberia da 'ya'yanta waɗanda su ma sun kamu da cutar. Zuwa lokacin da WHO ta yi shelar kawo ƙarshen yaduwar cutar Ebola a ƙarshen shekarar bara, cutar ta halaka mutane sama da 11,000, uku daga cikin ƙasashen Afirka ta yamma da suka fi kamuwa da cutar ta Ebola. To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, za mu fara rahotannin namu ne daga jamhuriyar Nijar, inda hukumomin ƙasar suka musanta rahotannin da ke cewa dakarun ƙasar Chadi sun isa ƙasar domin taimakawa takwarorinsu bayan harin da ƙungiyar Boko Haram ta kai a garin Boso. Ga wakilin muryar Amurka Sule Mumuni Barma da ƙarin bayani daga Yemei.
Ministan tsaron ƙasar ta Nijar Hasimu Sa'udu ne ya ƙaryatar da wannan labari da wata kafar ƙetare ta bayar a washegarin ziyarar da shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ya kai a ƙasar Chadi, inda suka tantauna da takwaransa Idris Deby Itno. Ministan tsaron ƙasar ta Nijar ya ƙara da cewa Nijar da Chadi na da niyyar haɗa gwiwa domin ɗaukar matakan soja waɗanda za su ba da damar kare iyakokinsu daga kutsen Boko Haram ta ɓangaren Najeriya.
Abin da mutane ke cewa ba gaskiya ne ba, yanzu dai mutanenmu sojayen suna Boso, suna nan suna Boso, kuma ana cewa sojayen Chad sun zo ba su zo ba tukuna, amma aniyanmu da mu da Chad mu je tare mu yaƙin Boko Haram, mu je har ƙasar Najeriya mu kore su. In mun kore su kar su zo Nijar, ma can wajen su ma muke iske su don mu hana su zuwa cikin Nijar ko cikin Chad. Ban iya cewa a yaushe wannan kashin harkar soji bai ga yiwuwa. Sojayen Nijar kawai a Boso Akjan, masu sojayen Chad ba su shigo Nijar ba tukuna.
A washegarin dawarsa daga taron shugabannin kasashen kungiyar sai da yawo da aka yi a ƙarshen makon jiya a birnin Dakar na ƙasar Senegal, shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ya daga zuwa ƙasar Chadi. Shugaban ƙasar Nijar ya ce a shirye muke mu ɗauki dukkan matakan da za su ba da damar murƙushe wannan ƙungiyar kashe-kashen bayan Allah. Za mu dage haikan don tabbatar da tsaron al'ummominmu na Chadi da na Nijar. Za mu haɗa ƙarfi da ƙarfe, ko ta huskar kayan yaƙi ko ta huskar masanyar bayanai don fatattakar wannan haramtacciyar ƙungiya. Ba abin da zai hana mu shafansar sojojinmu da aka kashe. Za mu shirya komai don ganin mun yi galabar da za ta shafa wannan ƙungiya daga doron ƙasa. Shi kuwa shugaban ƙasar Chadi Idris Deby ya bayyana cewa abin da ya faru a Boso alama ce a fili ƙarara da ke bayyana rashin wani hoɓɓasa daga dukkan ƙasashen da ke cikin wannan yaƙi. An yi taron shugabanni har ba iyaka, mun kafa rundunar haɗin gwiwa wacce ba ta fara aiki ba, saboda haka faruwar wannan abu a Boso ba abin mamaki ba ne idan aka yi la'akari da wannan hali na gazawa. Bai kamata ba mu tsaya jiran har sai mun mallaki wasu manyan kayan aiki, mafi dacewa mu saka fagen daga don kada mu ba Boko Haram damar baje ƙarinta ya sauranta. Za mu yi tsayin daka domin kare al'ummominmu da iyakokin ƙasashenmu, tunda dai ita ma ƙungiyar ta Boko Haram da 'yan ƙalilan ɗin da ta mallaka ne take kafsawa. Ministan tsaron ƙasar ta Nijar ya sanar cewa askarawan ƙungiyar Boko Haram sun kai hari a garin Kabalewa a yau ɗin nan, inda suka kwashi ganimar abinci suka kuma juya inda suka fito ba tare da sun taɓa kowa ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla Gaida Sile, to rawatanni daga Najeriya na cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya aiko da sakon godiya ga daukacin ƴan ƙasar bisa addu'o'in da suke mai dangane da rashin lafiyarsa bayan da ya tafi London domin neman maganin ciwon kunne da yake fama da shi. Dazunan na tambayi wakilin muryar Amurka Nasiru Adam Elikai dake Abuja ƙarin bayani dangane da halin da shugaba Buhari ke ciki tun bayan tafiyar tasa.
Shugaba Buhari ba shakka ya mar yadda wannan sako da ya turo ya duba likitan nasa za mu iya cewa saboda kamar ya yi wa 'yan Najeriya fatan alheri da gode musu da irin addu'o'i da suke yi masa na neman saukin wannan ciwo na kunne da yake damunsa, wanda shi da kansa ya tabbatar da cewa yana fama da ciwon kunne. Har ma da ake tambayarsa kafin ya tashi zuwa London yake cewa wane ne baya ciwo, don haka yayi fatar mutane za su ci gaba da yi masa addu'a saboda samun sauƙin wannan ciwon kunnen.
To Nasiru Takamaimai, wai ya je hutu ne aka ce daga nan ya ga likita, koko dai ya je ya ga likitan ne musamman saboda wannan ciwo na kunne?
Gaskiya ni ina ganin ya je ya ga likita ne saboda wannan ciwon kunnen da yake damunsa, domin in ka kula Mahmud ai da ya kwanta ma nan fadar shugaban ƙasa a asibitin fadarsa ya yi wasu kwanaki kamar uku kafin ma ya tafi London. Wannan ya nuna bayan likitoci na nan gida sun yi iya ƙoƙarinsu wajen shawo kan matsalar, suka ga sun yi iya bakin nasu, shi yasa aka ga dole sai ya fita ƙasashen waje zuwa London domin ya ga ƙwararren likita wanda yake ya san aikin kunne sosai.
To Nasiru, kamar wani darasi za ka iya cewa a dunƙule shugabannin ƙasashen Afirka za su iya koya ganin cewa ba kasafai za ka ga ana fitowa ana faɗan cewa shugaba ba shi da lafiya ba, idan suka faɗi rashin lafiya sai ka ga ana ta kamar ɓoye-ɓoye haka, ba a so mutane su sani.
Wato ina ganin maimakon su yi koyi da wani sai dai su yi koyi da Buhari kansa, saboda ai tun farko su jami'an nasa cewa suka yi lafiyarsa ma garau. Kusan jami'an labaru na fadar su kan sun ɗauki al'ada ce irin ta zamanin baya da ke nuna cewa lafiyarsa ƙalau, sai dai fito shi kansa yake lalle yana fama da ciwon kunne. To yana nuna kenan su shugabanni ya dace su riƙa fitowa su suna magana da kansu cewa ba sa jin daɗi a taya su da addu'a domin duk ɗan adam yana yin rashin lafiya.
Wakilinmu da ke Abuja kenan Nasiru Adam Elikai a tattaunawar da muka yi da shi ɗazun nan. Ta yi kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku, menene alfanu da rashinsa ga wasu shugabannin ƙasashen Afirka da ke ƙin bayyana halin da suke ciki musamman ma abin da ya shafi lafiyarsu? Sai ku kira mu, muna nan muna jiran ku akan lamba ta wato 2022-2655. Kafin nan bari mu shakata da wannan waka.
Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama, a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-6555.
To kiranmu na farko ya zo ne daga jihar Taraba. Wane ne akan layi?
Ya Alhaji Zaria mutum ne jihar Taraba. Ina yi ma shugaban ƙasa fata alheri. Allah ya ba shi lafiya. Allah ya dawo mana da shi lafiya. Haka ake so shugaba. Ka fi gaskiya duk abin da yake ciki da kafin gaskiya talakawan su su fasa atuwa a dawo da shi lafiya sai ba mu zariya mu tsiki da taraba da Nigeria.
To madalla mun gode, bari mu garzaya jihar Katsina. Wane ne kan layi?
Yau wato alhamdulillah sunana Sahabi ne, tajin waya gajar da karamin hukumar Kurfa a jihar Katsina.
Muna jin ka malam Sahabi.
Wato ubangijin mu Allahu ya ba shugaban kasa lafiya, wannan shine shugabanci mai adalci, saboda sun kwatanta da abubuwan da suke faruwa a shekarun baya. Akwai shugabannin kasashen mu ba su ba da hemu sun yi kaɗo yato, amma koyan yi wanda in kafa da ba ka lafiya Allah yana iya ɗora ma kowa lura. Ubangijin mu Allahu ya sauwake mashi, Allah ya ba shi lafiya ya dawo ya ci gaba da ayyukan alheri da yake yi ma mutanen ƙasa. Baba Buhari muna tsaya ka da Allah ya saka maka da alheri. Sunana Sahabi ne, tajin waya gajejen karamin hukumar Kurfa a jihar Katsina. Allah ya saka maka da alheri America.
To madalla Sahabi kenan daga Katsina a Nigeria. Ga wani kira mun samu daga jihar Yobe. Wane ne akan layi? Hello, na Yobe kana jin mu?
Baban Sadiq ne daga jihar Yobe.
Yawwa, to kadan daga murya Baban Sadiq.
Fata na Ubangiji Allah ya ba mu shugabanmu na Najeriya lafiya.
Yawwa, to me kake gani game da wasu kaman kana ji na Baban Sadiq? Kamar ya kake ganin yadda wasu shugabannin kasashen Afirka suke gaye wato kin fitowa su faɗi halin da suke ciki, kuma kaga wasu mukarrabansu da suke zagaye da su ba sa bari su san halin da suke ciki.
To ai wannan suna zalunta kansu ne, saboda in shugaba ya bayyana matsayinsa talaka zai yi mai addu'a domin Allah ba shi lafiya.
To madalla mun gode Baban Sadiq daga jihar Yobe. Ga wani kira daga Benue. Wane ne akan layi? Na Benue kana jin mu?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, muna
jin ka. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam, muna jin ka.
Yawa, mai magana Yahaya Zugana cikin karamar kuma Abiyaja ta Jihar Odo.
Na'am.
To insha Allah ina murna da tafiya shugaban kasa da bin shabai da lafiya ya ji neman magani a Ingila, kuma insha Allah shugaban kasa Muhammadu Buhari ina fata Allah shi kara ba shi lahiya da zaman lahiya. Allah shi kamar shi lahiya, sami mu lahiya, amin summa amin. Dan ya nuna adalci, kuma ya nuna shi zai shugaba na gari, tunda da bai da lahiya ya faɗa ma talakawa talilili bai da lahiya kuma zai zama magani, kuma muna fata Allah shi ba shi sarki, kamar shi lahiya, amin summa amin. Ai koyi da shi.
To mun gode kwarai malam Yahaya daga Benue. Bari mu je Ondo. Wane ne kan layi?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sunana Hassan daga nan Ondo.
Muna jin ka malam Hassan.
Na dade ina neman ku ban same ku ba.
Allah sarki, gashi ka same mu yanzu.
To ina muku fata alheri.
Mun gode kwarai.
Shi kuma shugaban Buhari da yake, Allah ya ba shi lafiya.
To amin suma amin.
Na dade ina neman layin nan ban samu ba. Sunana Hassan daga nan Ondo.
To mun gode kwarai malam Hassan. Menene ra'ayinka game da batun yadda zaka ga wasu shugabannin kasashe musamman ma a nahiyar Afirka suna yin fadan halin
da suke kamar zamanin wani shugaban kasa da aka yi a Najeriya? Bai da lafiya amma ana boyewa talaka, amma shi kaga ya faɗi gaskiya.
Kana ga menene sa suke kin fadan hakan su shugabannin? To ina kaman
salamu alaikum.
Assalamu alaikum. Wa alaikum salam, ya yanke na Ondo kenan, amma ga wani kira daga Jos. Wane ne akan layi?
Kana da Baban Abdullahi daga Jos.
To Baban Abdullahi, muna jin ka.
Na'am, ina fatan shugaban kasan mu Allah ba shi lafiya, Allah da shi lafiya, amma ina kiran wayan ku bana samu sai Allah sa.
Allah sarki, gashi ka same mu kai ma yau.
Na'am, madalla Allah kiyaye, Allah da shi lafiya mana.
Amin, mun gode kwarai da gaske. Yau muna duba batun yadda ake samun wasu shugabannin kasashe wato ba sa faɗan irin halin da suke ciki, ko kuma kaga waɗanda suke zage da su ba sa faɗan halin da suke ciki musamman abin da ya shafi rashin lafiya ko wani abu. Lambar da za ku kira ta ce 2022-2556-555. Ga kira mun samu daga Fortescue. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum, sunana Gambo Farau Fortescue.
Muna jin ka malam Gambo.
Ina yan uwa na al'ummar musulman duniya, barka da shan ruwa, ko kuma Allah ya sa ku sha ruwa lafiya.
Amin.
Yawwa, dan Allah don Annabi, ina so na ci gaba da roƙon al'umma da cewa wannan shugaba namu adali ne, kowa ya sani. Dan haka fitowa da ya gaya wa duniya cewa ba shi da lafiya, ya san Najeriya akwai waliyai, akwai bayin Allah da za su mar du'a'i ta karbi. Dan haka muna fatan addu'o'in nan da jama'a su kamar Allah ya karba, Allah kuma ya ba shi lafiya, ya dawo mana da shi lafiya, ya kara kare mana shi duk inda yake.
To sai mu ce amin a Malam Gambo a Barau Kutusko, mun gode kwarai da gaske. Lambar da za a kira ita ce 2025655. To na ga lokaci na daga mana hannu, kuma anan zamu kawo ƙarshen daukan waye na, kuma na godiya kwarai da gaske. Yanzu kuma lokaci ne da za mu ji irin tasirin da azumin watan Ramadan ke yi ga rayuwar masu yi.
Sunana dai Samaila ɗan kare-kare da aka fi sani da Samaila ɗan Adam mai lafiya. Azumi ne kan babu da zance, sai dai Allah Ubangiji ya nuna mana falal cikinsa, Allah ya sa mana daga cikin wanda za a inta. Gaskiya mallam za a yi azumi inda nake farin cikin zuwan azumi. Kamun azumi ba na samu in zanna har na yi takara na izu 20, izu 10. Amma yanzu haka daga zara an ce na sallar da asar, to na tsaye da wani abun da yake yi. Saboda albarkan wannan watan na samu falalan cikinsa, nakan iya zuwa a duk goma ina iya kokari na ga na sauki alkur'ani. To ina kira da masu kayan masarufin azumi su yi wa Allah su duba darajar wannan watan, dan Allah su sassauta, dan Allah su yi hakuri su duba falalan cikin wannan watan Ramadan din, su sassauta mana mu Yakubai mu samu.
To da fatan za su ji wannan kira. Yanzu kuma sai wasanni.
Wasanni a takaice.
Duk da yake kasar Gini Bissau ta sami tabbacin samun gurbi a gasar cin kofin nahiyar Afirka, to amma kuma mai yiwuwa ta fuskanci matsalar reshe ya juye da mujiya. Gini Bissau ta sami tsallakewa ne bayan da ta doke Zambia da ci 3-2, lamarin da ya dora ta akan rukunin nasu da tazarar maki 4 tare da wasa ɗaya tal da ta rage musu. To sai dai hukumar kwallon kafar Zambia ta gabatar da korafi akan wasan, inda take zargin rashin cancantar mai tsaron gida na Gini Bissau Pepe Masambaye na bugawa kasar wasa, domin ko an haife shi ne a kasar Senegal. A gobe Juma'a ne za a so mu fafata gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Turai ta wannan shekara a kasar Faransa. Kasashe 24 ne dai na Turai za su fafata a cikin rukunoni 6 na gasar, wace kasar Ingila da ta fi kowace kasa tarihin yawan buga gasar tana shiga gasar ne karo na 9, yayin da kasashen Wales da Ireland ta Arewa suke buga gasar karo na farko a tarihi. A daidai lokacin da kasar Spain da ke rike da kofin take kokarin kare kambinta, hankali yana karkata ne ga zakarun duniya wato kasar Jamus, wanda ake sa ran za su taka rawar gani a gasar. Hukumar wasan tennis ta duniya ta dakatar da Maria Sharapova har na tsawon shekaru 2 ba tare da buga wasan tennis ba, bayan kamata da laifin shan kwayoyi a wani gwajin da ta kasa tsallakewa. To da yake dai Sharapova ta dage akan lalle sai ta daukaka kara. An yi gwajin Sharapova ne yar kasar Russia lokacin gasar tennis ta Australia Open a watan Janairun da ya gabata, inda aka sami kwayar meldonium a cikin jinin jikinta. Wata sanarwa da hukumar ta wasan tennis ta duniya ta fitar a shafinta na internet ta ce wata kotun musamman ce ta kama Sharapova da laihin, ta kuma yanke mata wannan hukuncin na dakatarwa tsawon shekaru 2. To sai dai ita ko Sharapova a shafinta na Facebook ta bayyana hukuncin da cewa an mata rashin adalci. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Hukumar kula da kasashe masu tasowa ta Amurka USAID ta ba kasar Kenya kudi dala Amurka miliyan 380 a ƙarƙashin shirin nan na ciyar da ƙasa domin samar da tabbataccen ruwan sha a ƙoƙarinta na tallafawa da bunƙasa ayyukan noma a ƙasar. Kawo yanzu sama da gidajen karkara 57,000 ne suka ci moriyar wannan shiri na KIE. Sa'annan shirin ya ja hankalin kamfanoni da masu zaman kansu da jama'a zuba jarin kusan kudi dala Amurka miliyan 1,400. Ranar 31 ga watan Mayu a wata liyafa da suka yi a birnin Nairobi, hukumar ta ba wasu kamfanoni na cikin gida guda 10 kudi domin canza fasalin ayyukan noma a ƙasar Kenya. Irin waɗannan ayyukan sun taka rawar gani wajen bunƙasawa jama'a hanyoyin samun kuɗaɗen shiga, kuma a lokaci guda shirin ya yankewa jama'a talauci da kuma samar da isasshen abinci ga al'umma. A cewar babbar daraktar gudanar da ayyukan hukumar USAID a Kenya, Karen Freeman, biyo yadda aka tsara tafiyar da ayyukan, an riga an bayar da guda 6 na farko a cikin ayyukan, kuma ana sa ran shirin wanda aka yi wa lakabi da Innovation Engine zai ba da shawarwari da kuma kudade domin ci gaba da sauran sababbin ayyuka guda 4. Kenya Innovation Engine shiri ne na tsawon shekaru 5 wanda aka kaddamar da karkashin hadin gwiwa tsakanin hukumar USAID da kamfanin Land on Lakes International wanda ke ganowa da kula ko rayawa da kuma bayyana muhimman hanyoyin warware matsalolin karancin abinci masu zaman kansu da rashin abinci mai gina jiki da talauci. Shirin Innovative Engine ya hada hannu da 'yan kasuwa wanda suka tsara sababbin dabaru da kayayyaki da ayyuka domin karawa harkokin kasuwancin su daraja. An kaddamar da shirin a shekarar 2012 da kudade daga hukumar USAID. Shirin Kenya Innovative Engine ya samar da kudaden iri da kuma kwararrun masu ba da shawarwari ga sababbin shirye-shirye 22 tare da alkawarin ba da tallafi wajen samar da isasshen abinci. Ms. Freeman ta kara da cewa shirin ya tallafa matuƙa wajen gina harkokin kasuwanci da cibiyoyin da suke da hannu cikin waɗannan wurare. A cikin nasarorin da aka samu a wannan shiri, sababbin fasahohin zamani sun kai ga sama ga gidaje 77,000 a matakin gwaji na farko, kuma manoma 30,000 ne suka maimaita sayan sababbin kayayyakin da aka samar a hanyar shirin. Ƙananan manoma kuma sun ba da rahotannin samun ƙarin kuɗin dalar Amurka miliyan 6,700 na kayayyakin da suka sayar tun daga lokacin da suka rungumi wannan sabuwar dabara. Harkokin kasuwanci kuma sun samar da guraben ayyuka 1,458 a matakin farko na gwajin dabarun. Amurka na mai alfahari wajen aiki tare da ƙawarta Kenya akan bunƙasa ayyukan noma domin amfanar jama'ar Kenya da kuma nahiyar Afirka baki ɗaya. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Madalla yanzu kuma sai labarai a taƙaice.
To a taƙaice, shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana goyon bayansa a hukumance ga Hillary Clinton kwanaki 2 kawai bayan da tsohuwar sakatariyar harkokin wajen tasa ta zama yar takarar shugabancin ƙasa mai jiran ayyanawa a jam'iyyar Democrat. Mutane wajen 14,000 ake kyautata zaton za su taru don makokin rasuwar Muhammad Ali a wata hidimar addu'ar musulunci wadda za a yada ta kai tsaye ta gidajen talabijin da kuma kafafen sada zumunci. Wannan hidimar addu'a wadda za a yi a Louisville, jihar Kentucky, za a yi ta ne a dandalin Freedom Hall, inda Ali ya fara wasan damben zamani na boxing a hukumance a shekara ta 1960. Waɗanda suka shirya hidimar addu'ar sun ce makasudinta shine a baiwa musulmi damar yin bankwana ga mutumin da suke masa ganin wani gwarzo. Wannan hidimar addu'ar ita ce ta farko a makokin rasuwar Ali din da za a yi na tsawon kwanaki 2, wanda ya rasu a makon jiya bayan wani rashin lafiya a wani asibitin Arizona bayan ya shafe shekaru 74 a duniya. Kasar Isra'ila ta soke takardar izinin tafiye-tafiyen Falisɗinawa 83,000 yayin watan azumin Ramadan, bayan da wasu Falisɗinawa 2 'yan bindiga suka bude wuta kan masu siyayya da masu cin abinci a wata kasuwa da ke daura da ma'aikatar tsaron Isra'ila a Tel Aviv.
Masu sauraro, duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin da izinin Allah. Kamar da kuka ji, Ibrahim Ka'almasi Garba ne dai ya taya ni gabatar da shirin, sannan sai Julie Leathers Gresham ta haɗa shi, sai injiniyan mu Keith Holmes da Baba Yakubu Makeri da ya karɓo wayoyinku. Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kusan karfe 10 na dare ne a Najeriya da Nijar, wato 5 na yamma kenan a nan Washington DC. Assalamu alaikum.